الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بهاك ينقوى. السلام عليكم ورحمة الله. Barkanmu da wannan marece na Asabar 26 ga watan Zulqa'da a shekara ta 1443 Hijiran Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 25 ga watan 6 a shekara ta 2022 Miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi Shaykhan daga Masjidul Qur'an wanda ke unguwar Batirawa a birnin Kano. A yau insha Allah za mu yi darasi na 148. In ba manta ba, muna karatu cikin Kitabul Hajj. Mun cike da ƙarshen babu bayani, mun cike da ƙarshen babu jawazi tawafi ala ba'irin wa ghairihi wa silamil hajar bi mihjan wa nahwihi lirrakibi. Haka ne mala yace, babu bayani anna sa'ya baina safa wal marwa ركن لا يصح الحج الا به. باب da yake bayani akan cewa sa'ayi shine kai kawo tsakanin dutsen Safa da dutsen Marwa, ginshiki ne daga cikin ginshikai na aikin haji, wanda aikin haji baya yiwa sai da shi. Kamar kabbara harama ne a sallah, sallah bata yiwa sai da me? Kabbara harama. Kamar karatun Fatiha ne a sallah, sallah bata yiwa sai da me? Karatun Fatiha. Kamar ruku'u, kamar sujada. An gane ko? Duk waɗannan idan mai sallah bai yi su ba, sallah ta yi. To haka nan sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa, in mai aikin haji bai yi shi ba, aikin hajin sa bai ba. Rukunnan aikin haji guda hudu ne. Akwai sa'ayi baina Safa wal Marwa, akwai at-tawaf. An gane ko? Bil baiti kenan. Sannan akwai al-wuqufu bi Arafa. Manzo Allah yace al-hajju Arafa. Aikin haji abin nan mai menene? Aikin haji baya yiwa sai da Arafa, ma'ana sai an yi tsayuwar Arafa. To sannan na hudu shine shiga ihrami. Baya yiwa mutum ya yi aikin haji ba tare da ya shiga cikin harama ta aikin haji din ba. To da haka abinda zai tabbatar mana da cewa yin sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa rukuni ne daga cikin rukunnan aikin haji shine abin da zamu karanta yanzu. Domin akwai waɗanda suke ganin kamar mai aikin haji ba dole sai yayi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba. Yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba dole bane. To wannan fahimta ce kuskurarriyar fahimta wanda sahabbai suka gyara wa tabi'ai ita. Daga cikin tabi'ai aka fara samun masu wannan fahimta, amma cikin sahabbai babu mai wannan fahimta. An gane ko? حديث من لمبة تدري تقص ذبيو. حديث عائشة رضي الله عنها. حديث أن عائشة أور مؤمنة ألا يكارم سيدا. أن عروة دق أروة أن زبير ألا يكارم سيدا. أنه قال أروة يتي قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ناتي دنا عائشة أمنشن ألا يكارم سيدا قريتا ما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم. شي أروة Aisha ita ta rike shi, dan yayarta ne Asma'u, da shi da yayansa Abdullahi duk Urwa ita ce ta rike su. A Aisha kai ita ce ta rike su. An gane ko? To da haka Urwa sau da dama yakan yi wa Nana Aisha tambayoyi, akan samu tattaunawa ta ilimi tsakaninsa da gwaggonsa, ko ya tambaye ta ko kuma ya yi mata karan tsaye. Idan ya yi kuskure ita kuma sai ta gyara masa, ta ce kai yaro ba haka bane ba. Shine ya rawaito hadisin auren Annabi da Nana Aisha, yace na tambayi gwaggota Aisha, wai kina ƴar shekara nawa Annabi ya aure ki? Tace masa ina ƴar shekara 7. To kuma kina ƴar shekara nawa kuka tare? Tace ina ƴar shekara 9. An gane ko? Da haka Urwa yace wa ana yawma idhin hadithu sinni, na tambayi Aisha kuma a lokacin ina matashi mai ƙananan shekaru, ba wai mai shekaru da yawa ba. Na ce ara aiti ki bani labari ya gwaggona, kaulallahi tabaraka wa ta'ala game da faɗin Allah mai girma da buwaya, inna safa wal marwata min sha'a'irillah faman hajja al bayta aw itamara fala junaha alayhi ay yatawwafa bihima. Allah ya ce inna safa, lalle hakika dutsen safa, wal marwa, da dutsen marwa, min sha'a'irillah, suna daga cikin alamomin addinin Allah, suna daga cikin alamomin ibadar aikin hajji. An gane ko? Faman hajjal baita, da haka duk wanda ya je ɗakin Allah da niyyar aikin hajji, Ka'aba kenan, aw itamara ko da niyyar umara, wala junaha alayhi ay yatawafa bihima, bai da laifi dan yayi kai kawo tsakanin su. Kalmar an yatawafa bihima anan at-tawaf bi ma'ana as-sa'i, kamar yadda muka faɗa, bi ma'ana fala junaha alayhi ay yas'a bainahuma, ba laifi in ka je haji ko umara kai sa'i. To wasu daga cikin tabi'ai kamar shi Urwa din sai suka fahimci kalmar ba laifi ya nuna kenan ba dole bane. Zahiri haka za ka fahimta ko? In aka ce ba laifi in ka ci abincin nan, kaga kamar ba dole bane, da bambanci da ake kai ci abincin nan. To amma duk da haka za ka iya fahimta kamar ba dole bane amma dole ne. Shi yasa shi Urwa da farko sai ya fahimci kamar ba dole bane, tunda aya ta ce fala junaha alayhi an yatawaf, ba laifi in ka yi sa'i baina safa wal marwa a aikin hajji ko umra. To ashe kenan ba dole bane tunda ta aka yi ba laifi. Akwai dalilin da yasa aka yi amfani da irin wannan usulubin, za mu ji a nan gaba. Da haka Urwa ya ce fala ura ala ahadin shay'an alla yatawafa bihima, ni ba na ganin da laifi ga wani in bai yi sa'i ba. A fahimtarsa duba da zahirin aya. Faqalat Aishatu, sai nana Aisha ta ce da shi kalla, a hirɗinka ba haka ba ne, ba haka ayat take nufi ba. Kaga wanda yake nuna maka Qur'ani ba a fahimtarsa da gundarin me larabci, dole sai da koyarwar malamai, sai da koyarwar sahabbai, sai da koyarwar tabi'ai. Amma kawai dan ka je ka yi haya islami ɗinka kana jin larabcin siye da siyarwa, larabcin cinikin gumama in ka je aikin hajji ko umra, wannan baya nuna. Kuma sai ka zo ka buɗe Qur'ani ka ce za ka karantar da mutane. Ya larabci yare ne kamar kowane yare, yare kuma daban, ilimi daban. Za ka iya jin yare amma ba ka da ilimi. Jahilcinmu ne da ƙarancin iliminmu yake sa muke ɗauka duk mutumin da ya iya yare yana da ilimi. A'a, ba haka ba ne. Yanzu a ƙasar Hausa duk mai jin Turanci mai ilimi ne. Yasa Inyamurai suka shigo garuruwanmu suke tai mana allurai, saboda suna jin burokin su, ko Turancin ma fa ba na gaske suke ji ba. Amma da yake gidadawa ne mu, sai ka samu duk baturen da yake na Dego na Dekom, sai ka tura mai duwawunka ya soka ma allura. Allah, wannan dabbanci ne kwarai da gaske. Mu gane yare daban, ilimi daban. Kuma shi yare da kuke gani shi ma kansa ilimi ne mai zaman kansa. Ana yin nazari da zurfin ilimi game da shi, yana da sarƙaƙiyarsa, yana da kurɗa-kurɗarsa. Hatta Balarabe da kake gani sai ya koyi Ƙur'ani, ga shi dai yaren uwarsa ne da ubansa amma sai ya koyi Ƙur'ani. Dan yana jin larabci ba ya nuna zai iya karanta Qur'ani, dan shi karatun Qur'ani daban da karatun larabcin yau da gobe. Yanzu ka rubuta kalmar ja'a, duk mai jin larabci ka ce ya karanta maka ita, zai karanta ta kuma ja'a. Amma in ya zo Qur'ani ba irin wannan karatun zai mata ba. Yadda ake furta ja'a a wajen Qur'ani da ja'a a cikin Qur'ani daban ne. Ina fatan fahimta. To wannan kenan. Da haka hatta Larabawa a Makka da Madina da sauran kasashen Larabawa, za ka je ka yi musu larabcin Qur'ani ba su fahimci komai ba, saboda ba su je makaranta ba. Ba su je makaranta ba. Sai wanda suka je makarantar daga cikinsu su suke gane wannan larabci ne mai kyau, wancan kuma wanda aka gada ne iyaye da kakanni na maganganun cikin gari. Misalin kamar Hausa ce fa. Yanzu duk Bahaushe shi kenan ya san Hausa? Kana dai magana da Hausa amma baka san Hausa ba. Yadda za ka gane baka san Hausa ba, je ka Bayero ka shiga Hausa department, ka gani za a karantar da kai Hausa, kuma yaran uwanka ne da ubanka amma baka iya ba. Sai an gaya maka ka'idojinta da yadda ake rubutu, da yadda ake furta wasu kalmomi, da yadda ake da kalmomi masu harshen damo, da kaza da kaza da kaza. Duk wannan ilimi ne zai tabbatar maka da shi. To da ka Urwa Balarabe ne, ba Qurayshi ne gaba da baya, amma gashi ya fahimci Qur'ani da Larabci a baibai ba yadda Allah da ma'aiki suke nufi ba. To kaga gwaggwansa Aisha za ta gyara masa fahimta. To in ko za a gyara wa Urwa Larabci saboda bai iya ba, ko ya za a gyara masa fahimtar Qur'ani saboda bai sani ba, to kana tsammanin akwai wani wanda ba za a gyara mai ba in bai iya ba? In kaga ba a gyara maka bane ba ka iya, ka je ka yi karatu. Daka tace da shi kalla kai yaro ba haka bane ba, law kanat kama ta qulu, da aya kamar yadda ka fahince ta ake nufi da ita, kanat da sai dai ta ce fala junaha alaihi alla yatawafa bihima. In so ake a ce ba dole bane, to sai an kara la inna safa wal marwata min sha'a'illah faman hajja al baita aw itamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima, wannan yana nuna dole ne. Amma in so ake a nuna ba dole ba, fala junaha alaihi alla yatawafa bihima, ba laifi bane in bai ba. To kaga wannan la din kadai da kake rainawa lamalu ko ta canja ma'ana, kuma ba wai canja ma'anar ba, hatta idan baka sa lamalu, in kai amfani da lamalu din alhalin babu ita, to bayan ka canja ma'anar sannan aikin da zaka yi ba karamin asara zai haifar maka ba. Yanzu mutumin da ya fahimta irin ta Urwa, inda Aisha bata gyara masa ba, ka kaddara a rayuwarsa yayi aikin haji sau 60 kuma duk baya dawa sa'ayi me yayi aikin banza yayi hajiji yayi ba haji ba, alhajiji ne ba alhaji ba, da haka Nana Aisha ta gyara masa wannan fahimta, tace yaro da haka ake nufi, to da haka za a ce, amma ba haka ake nufi ba, kai ne ka fahimci kamar haka amma ba hakan bane ba, an gane ko? To sai za ta gaya masa asalin yadda matsalar ta samo tushe, tace inna ma unzilat hadhihi al-ayati al-ansari, yaro ka sani wannan ayar asalin saukar da ita dan mutanen Madina aka saukar da ita, to su kuma suna da wani ishu ne da wata matsala game da sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa, da mutanen Madina in suka zo aikin haji su ba sa sa'ayi, in suka zo Umara su ba sa sa'ayi, to shine Allah yake so ya nuna musu ku rinka yin sa'ayi. To me yasa ba sa sa'ayin? Shine zamu ji, kanu su mutanen Madina sun kasance yuhilluna, suna daukar haramar aikin haji limanata, ga gunkin manata. Su mutanen Madina lokacin da ake bautar maguzanci, su gunkin manata shine Allah su. Kun san a Makka ko a yankin Larabawa akwai manya-manyan gumaka guda nawa? Guda uku, su suka fi shahara, an gane ko? Shine gunkin Lata da gunkin Manata da Uzza, an gane ko? To waɗannan manya-manyan gumakan za ka samu kowane gari da nasa, kowane gari da wanda ya yadda da shi. To su mutanen Madina da gunkin Manata suka yadda, da haka in za su zo aikin haji sai su ce sun yi niyyar aikin haji don gunkin Manata, ko in za su zo Umara sai su ce sun yi niyyar Umara don gunkin Manata, kamar yadda kai yanzu a musulunci za ka ce na yi niyyar aikin haji don wa? Don Allah. To amma su a wancan lokacin, saboda lokacin jahiliya ne, maguzanci ake, bautar gumaka ake, sai su ce su don gunkin Manata suka yi niyyar aikin haji. Wa kanat manatu, shi ko gunkin Manata a wannan lokacin hazuwa Qudaydin, yana daidai da wani waje da ake kira da suna Qudayd, sunan waje ne, an gane ko? A nan ne gunkin Manata yake, wanda shi Qudayd din mawdi'un bainal Makka wal Madina, waje ne tsakanin Makka da Madina. To a nan gunkin Manata yake. Wa kanu yataharrajuna ayyadufu baina Safa wal Marwa, kuma yana daga cikin miyagun aqidunsu na jahiliya a wannan lokaci, ba sa son sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa a yayin aikin haji ko umra, an gane ko? A aqidar da suke da ita, duk wanda ya yadda da gunkin Manata to bai kamata ya zo ya yi sa'ayi tsakanin dutsen Safa da Marwa ba. Kun san me yasa? Saboda a lokacin akan dutsen Safa da Marwa akwai wani gunkin. To kaga in wancan kake bi bai kamata wai ka zo wajen wannan ba, ma'ana a shirka ma ana kin shirka. To kuma ina kuma a tauhidi. To da haka idan suka taho da niyyar su ta yin aikin haji ko umra, tunda su masu bi wa gunkin Manata ne ko bauta masa, to ba sa so su zo su yi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, sai suke ganin kamar in sun yi haka sun tozarta gunkin su, sun masa shirka. To shine falamma ja al-islamu, yayin da musulunci ya zo, sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye annabi mu aikin hajjin mu na lokacin jahiliya ba ma sa'ayi to yanzu kuma na musulunci fa zamu sa'ayin da aka fiska tambaye annabi an zalika game da haka fa anzalallahu ta'ala to shine sai Allah da kansa ya saukar da aya ya ba su amsa inna safa wal marwata min sha'airillah dutsen safa da dutsen marwa na daga cikin alamomin addinin Allah addinin Allah shine musulunci inna dina indallahi alislam da aka fa manhajjal baita awi tamara fala juna alayhi ayyat tawaf bima duk wanda zai zo aikin haji ko umra dan yayi sa'ayi tsakanin su babu wani kashi a tare da shi ko abin a aibanta shi ko kuma ai masa gori domin sauran larabawa sai suka dawo su ne musu gori su ne musu gani gani yo da baba ku yi ba yanzu kuma kun ga uwar bari kuna yi to shine su kuma sai suke jin to dan me zamu zo ni abinda za a aibata mu ko ai mana gori ko kaza to shine Allah yake a ba laifi wannan aibin da ake muku ko gorin da ake muku ba matsala to cewa ba matsala ba wai sa'ayin ake cewa ba matsala ba me gorin da suke jin ba dadi in an musu shine ba matsala dan wani yayi maka gori Allah ya ce ba matsala ka damu da gorin sa ya zai tai ya zama gori ba ma mai na ruwanka da shi indai kana da imani na ruwanka kai ka shirya da Allah shine zaman lafiyarka ka bata da Allah shine tashin hankalinka amma dan zaka shirya da Allah ka bata da kowa ma ma ina ruwanka da shi fa anzalallahu ta'ala fi Allah madaukin sarki ya saukar innas safa wal marwata min sha'airillah wa man hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi ayyat tawaf bihima to da ka dai wannan ya nuna cewa dawafi tsakanin safa da marwa ko sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne daga cikin arkanul hajj an gane ko kamar yadda wannan hadisi na nana Aisha ya tabbatar ta gyara wa urwa waccan fahimtar sa na cewa ba rukuni bane barin sa ba dole barin sa ba laifi bane yin sa ba dole bane tace a'a ba haka ake nufi ba yaro barin sa laifi ne yin sa dole ne ga yadda aya take nufi to shi yasa mallam yayi babu babu anna sa'aya baina safa wal marwa rukunun la yasihu al hajj illa bihi akradahu al bukhari imam al bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab al umra babun yaf'alu fil umrati ma yaf'alu fil hajj hadisi mai lamba ta 803 حديث عائشة رضي الله عنها حديث أن عائشة أورم من الله كرم تيدا أن عروة دقدي أروة تنزبيرو الله كرم تيدا قال يتي سألت عائشة ناتم بين عائشة أورم من رضي الله عنها الله كرم تيدا فقلت لها أتنبير نتيد إتا أرأيت قول الله تعالى كبان لا باري منا قمد فإن الله ميجر ماد توكك inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw itamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima fa wallahi urwa yake na rantsa da Allah ma ala ahadin junahun babu laifi ga wani daya daga cikin mutane Allah ya tsufa bis-safa wal marwa dan bai yi sa'ayi ba tsakanin dutsen safa da marwa ni haka nake fahimta kamar yadda zahirin aya ya nuna urwa ya faɗi wannan hadda rantsuwarsa ba laifi dan mutun ya je aikin haji ko umra da yi sa'ayi ba ni haka na fahimta gurgurdan fahimta ta da zahirin aya daka in akwai kuskure gyara mun in ba daidai na fahimta ba daidaita mun fa qalat sai Aisha tace bi'sa ma qulta tirda abin da ka faɗa daidai da tace a hirdinka yaro kul bi'sa ma qulta tirda abin da ka faɗa yabna ukhti ya kai dan yar uwar yar uwata tana nufin yar uwarta Asma'u domin mahaifiyar Urwatu ita ce Asma'u bintu Abi Bakar ita ce babbar yar Sayyidina Abubakar mace ba uwarsa ɗaya da Aisha ba ita babar ta lokacin da Abubakar ya musulunta babar Asma'u bata musulunta ba sai suka rabu wannan yasa sai ya auri uwar Aisha ita ce Ummu Ruman ita kuma sai ta haifa masa yaya guda biyu Aisha da Abdurrahman dan Abubakar to tazarar Asma'u babbar yar da Aisha kanwata shekara 10 ne Asma'u ta girma Aisha da shekara 10 kuma ita Asma'u ta hayayyafa amma Aisha bata hayayyafa ba Asma'u ita ce matar da mijinta yana cikin asharatul mubashiruna bil janna babanta ma yana ciki domin mijinta shine Zubairu dan Awwam shi kuma Zubairu da Annabi dan namiji da dan mace suke mahaifiyarsa Safiyatu bintu Abdul Muttalib shaqiqiyar Abdullahi ibn Abdul Muttalib ne mahaifin Annabi da haka kamar yanzu ka ce ne dan namiji da dan mace tsakanin Annabi dawa da Zubairu dan Awwa shi kuma Zubairu shine sarkin Sayyidina Abubakar ya auri yarsa ta fari Asma'u daka in ana lissafa asharatul mubashiruna bil janna zubair yana ciki sannan abubakar yana ciki daka nana aisha tace yabna ukhti ya kai dan yar uwata inna hadhihi alaya lalle ka sani ita wannan aya law kanat kama awwaltaha alayhi da a ce fassarar da kai mata take nufi cewa tana nuna ba laifi dan ba a yi ta'ayi ba a aikin haji ko umra tsakanin dutsen safa da marwa kanat da sai dai lafazin ayar ya kasance la junaha alayhi alla yatawafa bihima ba la junaha alayhi ay yatawafa bihima ba da dole sai an samu lamalu walakinnaha sai dai ita ayar unzilat til ansari an saukar da ita ne dan mutanen Madina kanu sun kasance kabla ayyuslimu kafin su musulunta yuhilluna sukan yi harama limanata tabiya ga gunkin manata kalmar manata sunan kenan kalmar dagiya kuma ana nufin gunki wanda aka daga shi aka kai shi matsayin Allah alhalin bai kai ba an gane ko daga nan ne dukkan wani gunki ko dukkan wani abin da ake daidaita shi da Allah ake kiransa da suna dagutu dagut kalmar dagut ba wai sai gunki ginanne ba ko sassakakke ba duk abin da kake bashi fawa irin ta Allah to sunansa dagutu daka dagutu jam'i ne mufrad dinsa shine me dabiya dabiya to daka sun kasance suna yin haramar aikin haji dan gunkin manata allati kanu ya abudunaha wanda su mutanen jahiliya a Madina ko ƴan Madina shi suke bauta wa gunkin manata indal mashlali ko mushallali a waje da ake kira da suna mushallal ismu makan ne sunan waje ne anan shi gunkin abin nan manata yake saniyatun mushrafa ko mushrifa ala qudaydin wata kofa ce a tsakanin dutse wacce take tudu da wajen da ake kira da suna qudayd kamar yadda mun faɗa a baya fakana man ahalla dan haka duk wanda ya dauko haramar aikin haji ko umra daga wannan waje da niyyar bauta wa gunkin manata ya taharraju yakan ji kunci Allah ya dufa bis safa wal marwa ay ya dufa dan ya zo ya dawafi baina safa wal marwa tsakanin safa da marwa yana jin ba dadi saboda za a ga kamar yayi ribas an gane ko ana jin kamar ya hada alloli biyu kamar yayi wa gunkinsa shirka yayi wa gunkinsa kishiya falamma aslamu yayin da suka musulunta sa'alu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an zali sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da haka shin dan sun dawo suna yi alhalin da ba sa yi ba laifi kalu suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inna kunna nataharraju an natufa baina safa wal marwa mu mun kasance ba ma jin dadi mukan ji kuncin zuci idan muka zo muna sa yi tsakanin safa da marwa a lokacin haji ko umra shine fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya inna safa wal marwa min sha'ailillah al aya har zuwa karshen aya fa qalat aisha ko qalat aisha sai na aisha tace radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda wa kad sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawafa bainahuma yo kuma ai manzo Allah ya sunnanta dawafi tsakanin su ana nufin tsakanin dutsen safa da marwa to anan ma cewa ya sunnanta ba yana nufin ba wajibi bane bisa ga zaurancan malaman fikihun karshen zamani da yawa in kana karanta kananan littattafan fikihu zaka ga ana bambance tsakanin farilla da sunna da mustahabi to yaran malaman fikihu na karshen zamani in suka ce abu sunna ne suna nufin ba wajibi bane amma asalin yaran malaman farko su a wajensu sunna ana nufin wajibi sai dai inda wani dalilin da ya nuna ba wajibin bane ina fata an gane kamar kalmar makaruhi ne a yaran malaman fiqhu na karshen zamani in suka ce abu makaruhi suna nufin wanda bai kai haram ba bai kai haram ba shi yinsa babu zunubi amma kuma barin sa inda niyyar ibada ne ana samun lada shine makaruhi wanda shi kansa fasarar makaruhi akwai ma fasara ga magari ta yan acaba ta cikin gari yanzu kawai mutum a cikin gari sai ka ji a ce ai kin mage karahiya ne cin ki banza barin ki banza to kowa ya koya masa wannan ilimin oho ilimi ne kawai da aka tsince shi a bayan babur na yan acaba ba inda ta'arifin makaruhi ya zama wai banza bari banza babu wannan abun a musulunci kace wai abu yin sa banza barin sa banza babu shi a musulunci ɗayan biyu ne ko yi ibada ko bari ibada ko yi a samu lada ko bari zunubi ko yi zunubi bari lada amma a ce an yi balansin ba lada ba zunubi babu wannan a musulunci ubangiji ya ce ayi hasabul insani an yi taraka suda mutum yana tsammani zan bar shi sasakai yayi wani abu over time babu wani lada babu wani hisabi babu wannan afa hasitun annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un tsammanin ku zamu yi ku dan waka ba za ku dawo gare mu ba ba za mu yi muku hisabi ba ba za mu lissafa muku ayyukan ku kyawawa mu ba ku lada munana mu ba ku zunubi ba to ba za a yi haka ba ubangiji ba zai yi haka ba domin yin wannan ya ci karo da ilimi ya ci karo da hikima ina fata an gane idan ka dai mutane malamai dole ne kafin ka karanta littattafan su sai ka san yarurrukan su da zaurancan su an gane ko da kalmomi na ilimi dan ka aje komai a mahallinsa in kana karanta littafi kaza in aka faɗi kalma kaza a wannan littafin kaza take nufi wanda mun san wannan ko a ilimin boko kalma kaza a wajen yallo kaza take nufi a wajen yan abin nan mass communication kaza take nufi a wajen yan political science kaza take nufi amma kalma ɗaya ke to wannan ma akwai a musulunci a wajen malaman farko in aka ce kaza kaza ne a wajen malaman ƙarshe in aka ce kaza kaza ne ina fata an fahimta da haka inda za ka rinka karanta littattafan malaman farko duk inda ka ga kalmar makaruhi tana nufin haram haram domin su sun dogara da abin da Allah ya faɗa cikin suratul isra bayan ya lissafa manya-manyan zunubai an gane ko tun daga wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan kaza 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 har izuwa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tad'u ma Allah ilahan akhara fataqauda maluman madhura an gane ko a karshe sai Allah ya ce inna zalika kana sayyi kullu inna zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha aw wata qira'a kana sayyi'uhu inda rabbika makruha duk waɗannan abubuwan da aka faɗa zina kashe ƴaƴa qaulun alallahi bila ilm cin dukiyar maraya ƙarshe ma uwa uba shirka sai Allah da yake da su makaruhi ana nufin makaruhi yi banza bari banza kaga wannan ba haka bane ba da haka Urwa dan Zubairu yace Nana Aisha tace da shi fa laysa li ahadin an yatruka tawafa bainahuma ba wani dan adam da zai yi aikin haji ko umara kuma ya zama bai yi sa'i ba in ku yi haka to aikin hajin sa ko umarar sa ba ta yi ba qala az-zuhri rawi al-hadith Muhammad ibn Shahab az-Zuhri marawaitin hadisin sai yace thumma akhbartu anna Abu Bakr ibn Abdurrahman sannan ukhbirtu ko akhbartu ثم اخبرت ان ابا ثم اخبرت ابا بكر sannan sai na labartawa abubakar dan abdurrahman wannan labari na abin da ya gudana tsakanin urwa da aisha fa kala sai ce inna hadha la ilmun lalle wannan tattaunawa ga wurtaccen ilimi ne ma kuntu sami'tuhu ni ma ban taba jin sa ba domin shi ma tabi'i ne kuma asalin malaman tabi'ai su ne sahabbai kuma wannan yake nuna maka ba wani wanda yake bugi kirji yace ya san komai na ilimi dole ne zaka san wani abun baka sani ba wani abun kullun karaka ilimi ake yi shi yasa ilimi kullun sai da nazari sai da bincike dan a fadada dan kar ka zo kana cewa babu abu kuma alhalin akwai ilimin ka ne bai kai ba ko kana cewa akwai alhalin babu binciken ka ne bai kai ba dole ne kullun ya zama kana updating kanka yace wala kad sami'tu rijalan min ahli al-ilm yadhkuruna anna an-nasa kuma hakika naji wadansu mazaje masana ma'abuta ilimi suna cewa wai mutane illa man zakartu wa illa man zakarat Aisha haka ne yace naji da yawa daga cikin mutane suna fadar irin wannan magana illa sai dai man zakarat Aisha wadanda suka fadi hadisi daga Nana Aisha kan cewa ita ta ce ba haka bane mimman kana yuhillu limanata dangane da abin da ta ba da labari na cewa akwai waɗansu mutanen da sun kasance suna harama ta aikin haji ko umara amma da niyyar bautawa gunkin manata su ne mutanen Madina kanu ya dufuna kulluhum bis safa wal marwa wanda sun kasance suna yin tawafi tsakanin Safa da Marwa. Falamma zakara Allah ta'ala tawaf bil baiti, yayin da Allah subhanahu wata'ala yake yi tawafi ga Ka'aba, walam yadhkur Safa wal Marwa, bai faɗi Safa da Marwa ba fil Qur'ani, a farko a Qur'ani. Kalu sai suka ce, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, kunna natufu bis Safa wal Marwa, da tawafin Safa da Marwa muke ba. Wa inna Allah anzala tawaf bil baiti, yanzu kuma Allah madaukakin sarki yace ayi tawafi ga ɗakin Ka'aba. Ayar da tace ayi tawafi ga ɗakin Ka'aba ita ce wace? Ayar cikin suratul Hajj, wal yufunu zurahum wal yatawafu bil baitil atiq. To wannan ayar ita ce ta riga inna Safa sauka, daka da farko da Allah yake lissafa abubuwan da za a yi na aikin Hajji sai yace ayi tawafi ga Ka'aba, amma bai faɗi sai ayi bainar Safa wal Marwa ba. Wannan yana daga cikin abin da ya dada jefa mutane cikin kokonto, kenan shi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa ba dole bane. Shine wasu suka zo suka tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya faɗi ayi tawafi ga Ka'aba, amma bai faɗi ayi tawafi da Safa da Marwa ba, shine sa'ayi. An gane ko? Wa inna Allah anzala tawafa bil baiti falam yadhkur as-Safa fa hal alaina min harjin an nadufa bis Safa wal Marwa. Suka tambayi manzo Allah, to tunda Qur'ani bai ambaci sa'ayi bainar Safa wal Marwa ba, in mun yi muna da laifi? To shine amsar haka, fa anzalallahu ta'ala inna Safa wal Marwa, ita ma Safa da Marwa sai Allah yake ita ma ai mata. To daka idan zaka hada kenan ayoyin guda biyu, gurgurda abinda muka karanta na hadisi ya nuna ta suratul Hajj ta riga ta suratul Baqara sauka. To amma fa suratul Hajj makkiya ce, suratul Baqara kuma fa madaniya ce. Ah, suratul Hajj ma madaniya ce, madaniya ce, tana cikin istisna'at. Istisna'at ka'ida a wajen malaman ulumul Qur'an shine duk surar da ya ayyuhan nasu take cikin ta, yar ina ce? Yar Makka ce, yar Makka ce, amma banda wace? Banda Nisa'i, banda Hajji, domin Nisa'i ita ma ta fara da ya ayyuhan nasu. An gane ko? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. Amma tare da haka madaniya ce. Wa haka suratul Hajj ta fara da ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim, duk da ta fara da ya ayyuhan nasu, amma tare da haka yar Madina ce. Baqar kan qaulan wahidan yar Madina ce. To amma duk da haka tsakanin Baqara da Nisa da Hajji kenan wace ta fara sauka? Hajji. Gurgurdan abinda muka karanta cikin wannan hadisi, ina fata an gane. Qala Abu Bakr, sai Abu Bakr yace, fa asma'u hadhihi al-aya nazalat fil fariqaini kilayhima, ina tsammanin wannan aya ta sauka ne game da duk mutanen guda biyu. A hadisin da muka karanta a baya, in ba ku manta ba, an ce mutanen Madina ne. A nan kuma gashi an kare mu da wani ilimi, ba a jingina magana zuwa ga mutanen Madina ba, kawai an ce wasu mutane ne. Duk da idan muka fahimci zancen da kyau, zai iya ɗaukar 'yan Madinan ne. Wasu mutane ne sun kasance suna yin aikin Hajji kuma da niyyar bautawa gunkin Manata, kuma in sun zo sukan yi tawafi ga Ka'aba, dogaransu da cewa ai Allah ya ambaci tawafi da Ka'aba a Qur'ani, a ayat suratul Hajj, amma bai ambaci sa'ayi ba bainar Safa wal Marwa a Qur'ani. To shine suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, mu fa ba ma jin daɗi, in mun zo aikin Hajji mukan yi tawafi ga Ka'aba, amma mun zo tawafi sa'ayi bainar Safa wal Marwa sai mu ji ba daɗi? Kuma doriya akan hakan dan Allah bai ce ayi ba, Qur'ani bai sauka da haka ba. To da haka za mu iya hada hadisan guda biyu mu dauka dai waɗannan din ma dai mutanen Madinan ne. Za mu iya kuma daukan hadisai ne daban-daban, wancan yana magana akan mutanen Madina, wannan kuma wasu mutanen da ba 'yan Madina ba. To in haka ne, kilayhima dukan su biyun ayat ta sauka ne dan su. To wannan shine abin da ababun ulumul Qur'an ake ce da shi ta'addudul asbab. Ta'addudul asbab, abubuwa sai su faru da yawa sai aya ɗaya ta sauka duk tai magana akan su. To wani sai ya ce maka sababin saukar wannan ayar kaza ne, wani kuma sai ya ce sababin kaza ne, kuma kaga abubuwan daban-daban. To anan babu cin karo, shine abin da malaman ulumul Qur'an suke ce da shi ta'addudul asbab. Abu kaza ya faru, aya bata sauka ba, sai irin sa wani ya sake faruwa sai ta sauka, sai ta yi magana akan wannan da wancan, duk ta warkar da matsalolin. To kaga kowanne in ka ce shine sababin saukar ayar ba kai laifi ba, abin da yafi shine sai ka ce duka biyun su ne sababan saukar ayar. Idan muka zo misali fadin Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Waɗansu malaman sun ce sababin saukar wannan ayar shine mutuwar Mus'ab dan Umayr lokacin da ya shahada a yakin Uhud. Yaro ne dan gata, dan kwalisa, dan zamani, yana tsaka da cin gajiyar samartakarsa. A yaran zamani kamar ka ce yaro ne dan wankan sukari, ko dai wankan sukari irin masu tara gashin nan da zazzabo wando da yin shampo da kaza da kaza, duka tele kenan ko ka dauka tele ne. To amma ana tsaka da haka da ya ji wa'azi sai ya daina telancin, sai ya koma ilimi, ya koma addini, a madadin kwakwalwarsa ya haddace shirman waƙoƙi da baya san, bai san ma ma'anarsu ba. Wasu waƙoƙin ma ce ake banza jaki dan Afirka, kuma yana ta maimaitawa. Ana ce da shi banza asalin kaburi ne, kuma yana ta maimaitawa. To a madadin haka duk sai ya rakice, ya watsar, sai ya koma hadda Qur'ani, sai ya zama yana cikin matasa 'yan gabadai-gabadai wanda suka fi kowa hadda Qur'ani a gaban Annabi. Da mutanen Madina suka zo bayan sun musulunta suka ce ba mu jakada wanda zai je koya mana Qur'ani ya rinƙa yi mana sallah kafin ka zo, sai Annabi ya ba su shi. Da dan gata ne da ma'anar kalma, duk wata riga mai tsada ta samari a jikinsa ake fara gani. Amma da ya koma Madina ya je ya rungumi addini, ya rungumi Qur'ani, ya rakice duk wannan shiriritar. Mahaifiyarsa gawurtaccen mai kuɗi ce, duk kayan da yake takama da su daga kan abin hawa har kayan sawa duk ita ta sai masa. Sanadiyar musuluntar da ya duk ta kwata abinta, ya ce ya yadda, ya yadda ko ya rayu da tsumma shi da yana tare da Annabi. Da aka zo yakin Uhud ya shahada ya rasu, bargonsa ɗaya a duniya. Bargon nan da daddare shi ne mayafinsa rabi kuma tabarmarsa, da rana kuma shi ne rigarsa da wandonsa, shi yake yafawa kuma ya ci gaba da rayuwarsa. Kuma bargon bai iya rufe duk jikinsa ba. Lokacin da ya shahada aka zo za a yi masa likkafani da wannan bargon, Annabi ya ce a nannaɗe shi, sai ya zama bargon in an ja shi kansa sai ƙafarsa ta fito, in an ja ƙafa sai kan ya fito. To shi ne Annabi da ya tsaya a kan gawarsa sai da ya yi hawaye. Yake ba ku san wannan yaron ba, mu muka san shi, don a lokacin su mutanen Madina ba su san asalin gatan da yake ciki ba a Makka. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ja bargon ku rufe masa kai, kafar ku zamo ganye ku rufe masa ita. To shi ne sanadiyar wannan sai aya ta sauka minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alayhi. A wani kaulin akwai wani sahabi sunansa Malik ibn Nadhr, Malik ibn Nadhr shi kawun Anas dan Malik ne, kawun Anas dan Malik ne, wan ubansa ne ko kanin ubansa. To shi kuma lokacin da za a yi yakin Uhud, manzo Allah yana gaya wa sahabbai irin falalar aljanna da falalar shahada, yana cin dabino. Sai ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yanzu duk wannan abin da kake gaya mana na aljanna da shahada da kaza da kaza, kawai abin da ya rage mana mu tadda shi shine mu mutu. Yace kwarai kuwa. Sai ce to in haka ne ni kwan tsaya in gama cin dabinan nan, na yi asara, na ɓata lokaci. Sai jefar da dabinan kawai sai ya shiga filin daga. Ana sara yana sara, sai da aka yi kata-kata da shi tsakanin suka da yanka a jikinsa an kirga ya fi 70. Ba a gane gawarsa ba, sai wata 'yar uwarsa ce ta iya gane shi. Tun suna yara ya taɓa jin ciwo a ɗan yatsansa, to wannan ciwon sai ya bar masa tabo bayan ya warke. To da wannan taban ne 'yar uwarsa ta gane, ta ce wannan gawawwa ne ce, saboda ga wannan ciwon tun yana yaro ya ji shi. To a wani kaulin sai aka ce minal mu'minina rijalun sanadiyyarsa ta sauka. Idan ka bi tafsiri da kuma asbabun nuzul na wannan ayar zaka samu wannan ruwayoyin guda biyu. Da haka sai malamai suka ce duka gaba ɗayan sanadiyyarsa ta sauka, saboda mai ka'idar ta'addudul asbab, aya tana iya sauka amma dalilan da suka ja saukarta sun fi ɗaya. Abu kaza ya faru, wani ma ya sake faruwa, wani ma ya sake faruwa. Da haka kowanne in ka kira shi da suna sababi ba ka yi laifi ba. To shi ne abin da shi a nan yake tabbatar mana, yake cewa ina tsammanin wannan ayar nazalat fil fariqain kilayhima, ta sauka ne game da ɓangarorin guda biyu dukkansu, 'yan Madina da kuma waɗanda suka yi tambaya akan cewa maganar sa'ayi a Qur'ani ba ta zo ba, maganar ɗawafin Ka'aba ne ya zo. Da haka su suna ganin ba za su yi sa'ayi ba, to sai aya ta sauka, a'a shi ma sa'ayin a yi shi. An gane ko? daka filladhina kanu yataharrajuna ayya tufu bil jahiliya, ga waɗanda suke jin ba dadi in sun yi dawafi a lokacin jahiliya, bis safa wal marwa, ga dutsen safa da marwa, wallazina yatufuna, da kuma waɗanda suke yin dawafin, thumma taharraju, daga baya kuma sai suka ji ba dadi, ayya tufu bihima, da su ci gaba da yin sa'ayi tsakanin safa da marwa, fil islami, bayan musulunci, min ajali anna allaha ta'ala amara bit tawafi bil baiti, saboda ai Allah ya ce ayi dawafi da ayat qur'ani ga dakin Ka'aba, amma walam yadhkur as-safa, bai ambaci safa ba, hatta zakara zalika ba'da ma zakara tawaf bil baiti, sai daga baya ne kuma Allah ya saukar da ayat da tace ita ma ayi tawafi ayi sa'ayi. Ina fatan fahimci wannan. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitabul hajj, babu wujubi as-safa wal marwa wa ju'ila min sha'airillah, babin da yake bayani akan wajibcin yin sa'ayi bainar safa wal marwa ga mai aikin hajji ko umra, kuma hakan yana daga cikin alamomin addinin Allah, shine waju ila zalika min sha'airillah. Hadisi mai lamba ta 184, hadithu Anas ibn Malik radiyallahu anhu, hadithin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, an Asim, daga Asim qala, yace qultu li Anas ibn Malik, nace da Anas dan Malik, shi Asim tabi'i ne, Anas kuma sahabi ne, daka Asim yake tambayar Anas, naje da Anas dan Malik, a kuntum takrahuna sa'ya baina safa wal marwa, shin ku sahabbai kun kasance kuna kyamatar yin sa'ayi tsakanin dutsen safa da marwa, musamman sahabban yan Madina, domin shi Anas dan Madina ne, daka Asim ya tambaye shi, kala, sai Anas yace masa na'am, kwarai kuwa, li'annaha, domin shi dutsen safa da marwa, kanat min sha'airil jahiliyyati, da yana daga cikin wajajen da mutanen jahiliya suke dora gumakansu a kai, to mu muna da namu gunkin su kuma suna da nasu, shi yasa ba ma so mu zo wajen gunkin wasu bayan mu muna da namu, hatta anzalallahu hasi, da Allah ya saukar da inna safa wal marwata min sha'airillah wa man hajjal baita aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj, babu ma ja'a fi sa'i baina safa wal marwa, babu istihbab idamati al-hajj at-talbiya, babin da yake bayani akan an so mai aikin haji ya dawwama yana talbiya. Talbiya shine fadin labbaika allahumma labbaik, labbaika la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, duk mutumin da ya tafi aikin haji da zarar ya sa haramunsa, to ana son wannan kalma ta fi komai yawan maimaituwa a bakinsa, ko me kake ciki matukar ba a makewayi kake ba, matukar ba sallah kake yi ba, ba abinci kake ci ba, to ana son ka rinka talbiya akai akai, ka dawwama kana talbiya, an gane ko? Kalmar alhaji shine dai da Bahaushe yake cewa alhaji, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah, daka idan alhajin ake nufi ana fadan yadda na fada alhaji, amma idan shi aikin hajin ake nufi alhajju ake cewa alhajju aikin haji kenan, amma alhajju mai aikin haji kenan, ina fata an gane, daka sai a kula da kyau wajen furta ita wannan kalma, babu istihbab idamatil haji at-talbiya, babin da yake bayani akan an so alhaji ya dawwama yana talbiya, hatta yashra'a fi rami jamratil aqaba yawman nahari, har sai ya zo yin jifan farko na ranar idin babbar sallah, jifan farko ranar idin babbar sallah ana jifa uku, ramyatul abinnan jamra jamratul aqaba ko shine na farko, sannan jamratul wusta, sannan jamratul akhira, jamratul aqaba, jamratul wusta, an gane ko? Ma'ana wajajen jifa da ai guda uku ne, da haka na farkon shi ake kira da jamratul aqaba, to har sai ranar babbar sallah da za ka yi wannan jifan, daga na ake so ka dakatar da talbiya, domin lokacin aikin haji ya fara yin ƙarshe, an zo ƙarshe, an zo gangara. Hadisi mai lamba ta 185, hadithu Usama ibn Zaid, hadithun Usama dan Zaid, wal fadl, da fadl dan Abbas, fadlu dan Abbas kanin Abdullahi ibn Abbas ne, an gane ko? To shi ma yana daga cikin marwayatan hadisai, kuma sahabi ne, ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. An Quraybin, daga Quraib maula ibn Abbas, yaro bararre na Abdullahi dan Abbas. In aka ce maula, bawanka da ka yanta, wannan shine yaro da lafazin maula, duk da ba kadai haka ake nufi da kalmar maula ba, amma dai yana daga cikin ma'anoninta. Da haka maula bararren yaro, ma'ana wanda ka yanta shi, kuma duk da haka kai ne uban ɗakinsa, kai ne uban gidansa. To shi wannan Quraib din yantaccen bawan Abdullahi dan Abbas ne. An Usama ibn Zaid ya rawaito hadisi daga Usama dan Zaid radiyallahu anhu, ahuma Allah ya kara musu yadda. Annahu qala, Usama ya ce, radiftu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam min arafatin, na kuturci annabi sallallahu alaihi wasallam daga arfa. Menene kuturta? Ba daga kuturu ba fa, kuturta ma'ana na hau bayan abin hawansa. A larabci shine ake cewa, a Hausa shine ake cewa dan kuturi. Dan kuturi wanda ka goya, in ka hau doki ne ka goya shi a baya, jaki ka goya shi a baya. To ko yanzu ma a Hausa, a abin nan a zamanance, mutumin da ka hau babur ka goya shi, ko ka hau keke ka goya shi, to shine yayi maka dan kuturi. Shine rabibtun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ko rabibtu rasulullahi, na kuturti, ma'ana na hau kuturin abin hawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya goya ni kenan. Min arafatin, daga filin arfa. Falamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi'ib al-aisara, yayin da manzon Allah ya zo wani waje da ake kira da suna shi'ib al-aisar, sunan waje ne dabda Muzdalifa, shine at-tariqul ma'huda lil-haji, hanyar da alhazai suka saba biyowa su dawo daga arfa su zo Muzdalifa, ita ake kira da shi'ib al-aisara. To yace muka taho da annabi sallallahu alaihi wasallam daga filin arfa har sai da muka zo a shi'ib al-aisar alladhi duna al-muzdalifa, wanda daga shi sai Muzdalifa. Anaha, sai annabi ya durƙusar da dabbarsa, ya sunkuyar da raƙuminsa, ya ja akalar raƙumin yayi ƙasa, alamar zai sauka a wajen kenan ko? Yace fabala, sai manzo Allah ya je kama ruwa, yayi bawali sallallahu alaihi wa sallam, kuma ja'a, sai ya dawo inda nake, ya taddani, fasababtu alaihi alwudu'a, sai na zuba masa ruwan alwala. Alwudu bi fathi alwawi, ruwan ko butar, amma alwudu bi dammi alwawi, ita kanta aikin alwalar. Da haka mu fahimci wannan da kyau. In aka ce wudu, ko dai ruwan alwala ko butar da ake zuba ruwan alwala a ciki, amma aka ce wudu aka yi wawun damma, to yin alwalar a aikace, aikin alwalar kenan. Da aka yace na zuba wa annabi ruwan alwala, fatawadda'a, yayi alwala wudu'an khafifan, alwala saisa saisa. To alwala saisa saisa ita ce wacce bata kai uku uku ba, ko dai 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 dai, ko bibbi bibbi, ya wanke sau dai 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 dai, ko ya wanke sau bibbi bibbi, a madadin yayi sau uku uku. Duk inda ake wankewa sau ukun, kana da damar ka wanke sau daya, ko kana da damar ka wanke sau biyu. Sharadin shine a wankewa sau dayan ka tabbatar ka gama ko ina da ko ina. To da ka yace manzo Allah sun sanar ya alwala saisa saisa, wacce bata kai uku uku ba. Fa qultu, sai nace da shi, as-salata ya rasulullah, salla zani anan ya ma'aikin Allah. Kala, sai annabi yace da ni, as-salata amamak, a'a, salla tana gabanka, ba anan zani ta ba, sai mun je can. Da haka ba sharadi bane inda zaka yi salla anan zaka yi alwala, kana iya yin alwala a nesa, kuma ka tafi nesa ka je kai salla a can. An gane ko? Yace farakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki hawa abin hawansa, hatta atal Muzdalifa, har sai da yazo Muzdalifa, inda alhaji zai kwana ranar da aka yi hawan arfa, zai zo yayi kwana Muzdalifa. An gane ko? Yace fa salla, anan sai annabi ya salla, anan ake sallar magriba da isha a hada. In an zo Muzdalifa, anan ake hada magriba da isha, kamar yadda azhar da la'asar kuma ana hada su a filin arfa. In kai azhar da la'asar a arfa, to kuma sai ka taho Muzdalifa, duk da tafiyar tana da turmutsutsu da cikowa. To amma ko za ka kai sha biyun dare, haka za ka haƙura, sai ka zo Muzdalifa, sannan za ka yi magriba da isha. Da haka manzo Allah sai ya ce, ga shi lokacin sallah ya yi, ya sauka a hanya, amma aka ce masa za a yi sallah ne, ya ce a'a, ba nan ba sallah sai mun je gaba as-salatu amamak farakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta atal muzdalifa sai manzo Allah ya hawa mun hawa har sai da je muzdalifa fa salla sai salla a can kuma radifa al-fadlu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan fadlu ya sake hawa bayan abin hawan annabi sallallahu alaihi wasallama gadata jami'in wa shegarin babbar sallah mana dai fadlu dan abbas kamar yadda in mun karanta hadisin jabir mai tsawo hadisin khudhu anni manasikakum zamu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama duk kusan dawainiyar aikin haji da yayi ta ne akan abin hawa kuma tare da fadlu suke hawa abin hawa fadlu ya samu wannan falala kwarai da gaske sunansa yayi daidai da damar da ya samu sunansa falalu kuma ya samu falala ina ma ni ne shi kala quraib quraib yace fa akhbarani abdullah ibn abbas abdullah dan abbas ya bani labari radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda anil fadli game da dan uwansa fadlu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam yazal yulabbi hatta balagal jamra manzo Allah bai gushe ba yana talbiya tun da ya taho aikin haji har sai da yazo jifan jamratul aqaba ranar babbar sallah bayan ya kwana a Muzdalifa ya shigo Mina ya zo jifa daga nan kuma zai taho Makka ya tawafu Ifada yayi abdi yayi yanka wannan shine mahallin shahi manzo Allah lam yazal yulabbi hatta balaga aljamra ibnu abbas yake cewa fadlu din ya kai abun wannan domin fadlu din da shi aka yi shi fadlu din da annabi zai taho aikin haji ya makalkale masa annabi kuma ya goyo shi a baya suka taho da fadlu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan namiji da dan namiji ne kamar yadda da Abdullahi dan Abbas da manzo Allah dan namiji da dan namiji ne iyayen su ya da kani ne Abbas ibn Abdul Muttalib dan uwan Abdullahi ibn Abdul Muttalib ne mahaifin annabi dan Abdul Muttalib ne da ka manzo Allah kamar ya dauko cousin din sa ne dan uwansa wanda suke yan mazazar shine fadlu ya goyo shi akan abin hawa ya taho malamai suka kafa hujja da wannan hadisi wajen tawaru'un annabi da yawa manyan mutane yanzu ba sa daukan wani a motar su ko manzo Allah yana da tawabu yana hawa mota da wani yana hawa babur ya goyo ko a goya shi manzo Allah ji yana wannan amma ba sai ka yarda da mutum yawa dan kai zo yace ka rage mai hanya a wannan zamanin yanzu ya tunta ne ka
yawa ba da lada
yake maka ai a makaranta malam ya ce annabi yana daukan mutane in ya san su ba ya kuma ya san shi ne ko ba haka ba
sallallahu alaihi wasallam
kuma a zamanin sa akwai kidnapping ne
da ba
a karaje da bukari imamu bukari ya fitar da wani hadisi a cikin kitabul hajj babu nuzuli baina arafat wa jam saboda da yawa mutane suna fakewa da a taimake su wajen abun hawa su ce su mutane su tambayen a daidai ta tsawo su tambayen a saba lokacin a saba mutum ne za ka ɗauke shi da kuɗi in an shiga layar da lungun da babu mutane ya sa cabul ya shaƙe ma wuya ya ɗauke ma babu ko ya zari ma kuɗi ya sa za ka gaji ɗan a saba baya a saba da wando na yaƙi ko ba haka ba saboda yanzu da wando na yaƙi aljihunsa baki buɗe ne a zara ma hannu a kwashe ma kuɗi ya fi komai sauki ɗan a saba dole suke sa cin saboda cin sai aljihunsa aka takure kuma kuɗin ɗan a saba ba sa shire duk dinku ne su ake a shiga kun ba ka jawo sai ka ja naira 50 shi ke nan ta ishe ka sauran su dalili amma in ya shirya su a shirye ka janye ka kai masa fita daya mutane sun gama Allah ya saba dace kuma haka da yawa zaka ga direbobi an kashe da yawa ta wannan hanya idan kawai ku dauke shi ya dauke ka a bayan mu aka dauke shi a bayan mota da kun fita bayan gari ya zarga gama cabul ya shake ka ya kashe ya gaba da mota masu wannan sana'a sun fuskanci shi wannan kalubale da yawa to ina kuma ga kai kawai wannan taimako taimako ya zama bala'i ya yi gari ya zama mai zaki zaka dai kowane zamani da kalubalen sa annabi yana goye mutane amma in ya san su ko ba haka ba yana rage wa mutane hanya in ya san su kai wata rana annabi ya taho mata bayan gari akan abun hawa shi kadai sai ga asma'u yar matarsa ce ba kuma yar abokinsa ce sai ya ce ba dan kishin mijinki ba da na rage miki hanya yana nufin Zubairu ba dan kishin mijinki ba da na rage miki hanya sai nan ga annabi ya tafi sai kare ka da haka ko mace je in ka kanta in ba matsala sai ka rage mata hanya amma da matsala a a wanda ka baka kudin mota ta hawa daidai ta sau ya ci
da saka da alheri
أخرجه البخاري إمام البخاري أسند وأنا جدا في كتاب الحج باب النزول بين عرفة وجمع. باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات يوم في يوم عرفة. باب ديكي بياني أكن ين تلبية فإن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك هكي زواك هكي والتكبير هكذا تقوم ين كبر غري wanda za ku ji a ƙarshen aikin haji talbiya tana canjawa ta koma kabar gari musamman ranar babbar sallah ga waɗanda suke bibiyar alhazai ta social media ko kuma ta satellite za ku ga ranar da aka yi babbar sallah sun daina labbaik allahumma labbaik sun koma allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamd. Wannan kabar gari da wannan talbiya labbaik allahumma labbaik ba wai ne tsira nan aikin tsira na babbar sallah ake yin kabar bari ba, ana iya yin su ma har kafin wannan musamman lokacin tafiya zuwa Mina, wanda shi lokacin tafiya zuwa Mina shine bayan an zo an yi mai bayan an zo an yi tawaful ifada ranar babbar sallah alhazai za su baro Muzdalifa su zo Mina su jifa su kamo Makka su zo su yi tawaful ifada kuma a fizo min haifa afadan nasu sannan sai su je su yanka sai su yi aska to an yi al-tahallul al-aqdar. Daga wannan rana za ku ga alhazai sun cire hirami sun mai da kayan gida, yanzu za su iya komai abin da bai halatta su ba shine saduwa da mata. To daga nan kuma daga Makka za su sake komawa Mina sai su je su yi kwana biyu ko uku waqurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. To lokacin da suke wannan komawa daga Makka zuwa Mina dan su je su wannan kwana biyu ko uku to za su tafi suna talbiya kuma suna hadawa da kabar bari ina bakan gaji. Wannan shine abin da babu yake karantarwa. Hadisi mai lamba 186 hadisi Anas bin Muhammad bin Abi Bakr bin Saqafi حديث أنس لك محمد بن أبي بكر الثقفي قال يتي سألت أنسا ناسا بي أنس ونهن غادياني من منا إلى عرفات الهال مومن يسمكو لك من نظام شفا عرفة ومن يوم التروية رانا تشكت عن هذه الشيء بتاع أي الهج نعم هناك شيء فار زواء من السبيل زواء في جيس خانها لنا ثم في جيس سنة مغربة بإشاعة ko idan gari ya waye wa alhazai daga Mina za kuma a tafi nan Arfa sabbako ake tun tsakiyar dare ake sauran ake sauran ta ana kwasa alhazai bayan sallar asuba sai ana tafiya nan Arfa. To shi Bakar Muhammad ibn Abi Bakr ibn Saqafi yake cewa na tambayi Anas a lokacin muna masu yin sammako ni da shi ghaniyan muna masu yin sammako mu biyu an gane ko min minan daga Mina ila Arafat za mu tafi Arafa ani talbiya ce sai na tambayi Anas game da yin talbiya kaifa kuntum tasna'una ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku sahabbai ya kuka kasance kuna yi da annabi sallallahu alaihi wasallam ku kuka kwana a Mina za ku tafi Arafa to ya talbiya ku take kasancewa zamanin annabi tare da shi. Anas sahabi ne shi kuma wancan tabi'i ne bai sani ba. Kana sai Anas yace da shi kana yuladdi al-muladdi la yunkaru alayhi mai talbiya yana talbiya ba a kawatar masa a ce Mina ko danne kana yulabbi al-muladdi wala yunkaru alayhi yace wa yukabbiru al-mukabbir fala yunkaru alayhi wani kuma ya kabbara shi ma ba a ce masa danne na faɗa an gani na'am dake idan ka ga dama lokacin da za a bar Mina a tafi Arfa karinka labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak kai kamai mai tsawa
na'am
in kaga dama kai ta allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila duk in kai haka ba kai laifi ba
na'am
haka ne yake kowanne ana yi azaban annabi ba a yi kowa fada ba a tsawata kuwa na fata an gani to kare kenan duka biyun sun halatta. Akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya tsada wannan hadisi a cikin kitabul Aidain babu takbir ayyam minan wa idha qada ila Arafa. ana nuna mun lokaci yayi kuma da su mun zo karshen babi za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya kama alada wanda muke kuskure Allah ya ji mana assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alada
ta farko ana sanar da ni cewa yau ne asabar ta karshen wata wacce ake neman taimako a wajen ƴan uwa dan zuba mai a injin masallaci wallahi ba da ikon taimakawa na ana sanar da ni karo na biyu akwai dan uwan da ya alkawari zai rinka ba da 2500 duk wata to ya kawo ta wannan watan ta hanyar da ya saba aikowa wallahi ma daukin sarki ya karba
amin rabi kai ina
abu na gaba shine amsa tambayoyi ne tambaya ta farko yake assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yake Allah ya kara wa malan lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yake dan Allah malan me zan yi Allah ya so ni kuma Allah ya yarda da ni kuma Allah ya aminta da ni Allah ya kai malan gida lafiya
amin
to abinda zaka yi Allah madaukakin sarki ya soka shine ka guji duniya
na'am
wani mutum ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Sahal ibn Sa'd bin Sa'i
radiyallahu anhu
Allah ya kara masa yadda
amin
yace dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas shi ya kara ma yace ya ba aikin Allah ga ya mun aikin da in nayi Allah zai so ni mutane ma kuma za su so ni abba zaka zo hakika ba ko amma sau da dama kana so a soka kuma baka yi abin da za a sokan ba sai manzo Allah ya faɗi abin da in kai Allah zai soka kuma in kai mutane su ma za su soka shine sai annabi ya ce izhad fi dunya yuhibbuka Allah kai ta ka tsantsan a duniya kada ka dada kada kasa to wannan Allah zai soka domin Allah baya son wanda ya damu da duniya ta dada shi da kasa dadawar da ko a mutu ko a yi rai sai ya samu wannan musiba ce ba kaɗan ba ce ga wani abu kana nema na duniya kuma ko a mutu ko a yi rai sai ka samu wannan alama ce da za ta ja Allah ya kika saboda shi Allah baya son duniya irin wannan son da kai kake mata kuma duk wanda yake son ta irin wannan son to shi kuma Allah baya son sa ita duniya larura ce ba mu da yadda muka iya sai mun biyo ta cikin ta kafin mu ketara mu tafi lahira mu je insha Allah mu shiga aljanna to bai kamata kuma ka rinka mata kauna irin kaunar da aljanna ya kamata a yi wa ba aljanna ce ya kamata idan wani zai maka barazana da ka rasa ta to sai inda ranka ya kare amma duniya kima ta bata kai haka ba ina fata an gane da aka kai sana'arka ka samu abin da za ka kare mutuncinka amma kar ka yadda wajen neman duniya ka zubar da mutuncinka ka saba wa Allah ka yi gaba da ƴan uwanka ka yi rashin mutunci ka zubar da mutunci ka saba wa Allah ka yi tsafi ka yi dabo ka yi sihiri duk dan ka samu duniya da zarar ka kama wannan hanya to ka sani kun rabu da Allah kun rabu da Allah ina ba ta an gani abinda kuma za ka yi mutane su soka to ka guji abin hannun sai manzo Allah ya ce wa zahad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas ka nisanci abin hannun mutane za su soka duk lokacin da za ka rinka cewa mutane bani za su kyamace ka za su kika mutane suna son abin hannunsu ba sa son mai karban musu ina ba ta an gani to amma hakan ba yana nufin in an baka ba ka tare da ka nema ba ka karba manzo Allah bai hana haka ba annabi yana ba wa sayyidina Umar kyauta Umar sai ya ce ya ma'aikin Allah a ba wani bani ba da annabi ya ce da shi a Umar duk abin da baka roƙa ba aka kawo aka baka arziki ne Allah ya koro maka ka karbi kayanka amma duk abin da ba a baka ba to kar ka sa zuciyarka wajen nema ko roƙo na a baka ina fata an gani to mu kula da wannan sosai sannan shi ya ƙara da cewa kuma Allah ya yarda da kai ko ya ce kuma Allah ya so in ya so ka ai shine ya yarda da kai ko in ya so ka zai yarda da kai to wannan dai dangane da wannan tambayar kenan. Takadda ta gaba jan hankali ce. Wani bawan Allah yake assalamu alaikum, wa alaikum assalam, Allah ya kara malan lafiya, amin, Allah ya kare mu baki daya.
Amin.
Yace malan, dan Allah a ja hankalin ƴan uwa masu gyaran mota da masu gyaran babur da masu yin faci, idan za su zo masallacin Juma'a su ringa cire kayan aiki, suna sa kaya masu kyau domin suna cutar da mutane. To wannan ba kadai ce waɗanda ka lissafa ba, akwai waɗansu ma banda su. Kuma ita cutarwar ba wai sai da kaya na fili ba. Wani lokaci za ka iya samun mutum ya sa kaya masu kyau a fili amma bai wanka ba, tsaftar birin ce ka ci a moda, amma ta sai doyi take ko ya shawo taba ko ya ci tafannuwa ko ya ci albasa ko ya shafo turaren wurbi, kuma duk ya shigo cikin mutane. Sai ka ga tun kana fahimtar huduba in ya zauna gefenka har sai ka daina fahimtar huduba, saboda wannan warin nasa yana ta dukanka har sai ya bugar da kai, sai ka ji kanka ya fara juyawa. Wannan gaskiya cutarwa ce, zalunci ne, bayi da kyau. Musulunci ya hana haka. Shi yasa manzo Allah yake wankan Juma'a wajibi ne akan duk baligi. Ana nufin wanda yake da dauda, musamman ma abuta ire-iren waɗannan sana'a, ƴan abbatuwa suna ciki. Mutum ya je ya yi ta hidiman nama, kuma lokacin sallah kawai ya dawo da Juma'a zai zauna kusa da kai. Kai ka yi sunna ka sa farin rigarka, shi zai bata ma ita da jini. Ko ka yi sunna ka sa farin rigarka, shi zai bata ma ita da mai kwan bakin mai. Wannan gaskiya ba daidai ba ne, kuskure ne. Kuma wannan alama ce ta rashin mutunta Allah. Yanzu da za a ce da shi taho gidan sarki, ko ba haka ba, ba zai taho da wannan rigar ba. To akwai sarkin da ya kai Allah, akwai sarkin da ya kamata a yi wa kwalliya da ado sama da Allah. Manzo Allah ya ce, wallahu ahaqqu an yutazayyana lahu, Allah shi ya fi kowa cancantar ku yi wa kwalliya. Haka in za ka zo masallaci ka sa tufafinka mai kyau, ka shafa turare, ka yi shiga ta kamala. Ya bani Adama, khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat-tayyibati minar rizq qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah. Haka Ubangiji subhanahu wata'ala ce, ya bani Adama, ya ku ƴan Adam, khuzu zinatakum, ku riƙi suturarku da kwalliyarku da adanku da tsaftarku, inda kulli masjidin, a inda duk kuke sallah. Sawa'an sallan ta khamsu salawati ce ko ta juma'a ce ko ta idi ce. Wa kulu, kuma ku ci, washrabu, ku sha, an gane ko? Amma wala tusrifu, kar ku zama mabarnata. Abincin naira 100 zai ishe ka, ka ce a sai na 200, ka tattaka laka tashi, ka zama mabarnaci, an gane ko? To wannan shine Allah baya so, Allah baya san barna. Da haka Ubangiji subhanahu wata'ala ya kiraye mu zuwa ga wannan. To kiyaye wannan yana daga cikin mutunta Allah, yana daga cikin mutunta addinin Allah. Zalika wa man yu'azzim hurumati Allah fa huwa khairul lahu 'inda rabbi, zalika wa man yu'azzim hurumati sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Da haka duk wanda yake daraja duk wani abu da ya danganci Allah, alama ce ta zuciyarsa akwai tsoron Allah. Amma duk wanda yake wulakanta wani abin da ya danganci Allah, to alama ce ta baya tsoron Allah, baya mutunta Allah. Karasa inda zaka zo dukun-dukun sai ɗakin Allah. Yanzu wata ƙwaila ka samu zaka je zance, ka je mata da kayan abin nan, ba zaka je ba. Wata bazawara ka samu zaka je zaurci, ya zaka je mata da kayan aiki. Duk inda zaka je sai ka nemi gidan wanka. Kai in ka rasa gidan wanka ma, sai ka yi tsaka tsami a kasuwar. Kawon wanke ƙafafuwa, kawon wanke hammata sama-sama. Dan kartan aje kana wari, ka tsaye da alan guburo masu dan lakata wannan, an dan lallakata maka. Amma masallaci ne, baka san kimarsa da darajarsa ba, wannan ba daidai bane gaskiya. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Ana sanar da ni cewa an samu taimakon 10,011. To Allah ya saka wa kowa da alkhairi. Ga bakina a gabana, mutanen ibadan masoyana ne kwarai da gaske, wanda ta sanadiyarsu na fara zuwa ibada, Mala Aminu da Mala. Da inda ka ji Mala, ai daga gabas yake ko? Allah madaukakin sarki yadda ya kawo su lafiya ya maida mana su gida lafiya
amin
Allah ya ba su ladan zumunci kuma ya ba su ladan da yake ba waɗanda suke ziyara dan zatin sa
amin
akwai waɗansu ma da nake sa ran ziyarta su shi yasa nake ta jan kafa amma tun da basu zo ba na san kila basu san logar unguwar tamu bane insha Allah inda rabo wata rana zamu hadu Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi